Manunia. Ci gaba da ta'ajibin tafkata baibayin tattar tarin tilun ƙur'un da Bola Ahmed Tinubu yayi wajen zaben fidda gwanin shugaban kasa dukko da yake alaƙa shi da fara shugaban kasa da jam'iyyar APC ta kwabe
da ƙarfin shugaban kasa da ƙarfin mataimakin shugaban kasa da ƙarfin shugaban jam'iyya sannan ga minista amma gaba ɗaya bawan Allah nan ya sutane su
sai dai kuma masu fashin baki kan al'amuran siyasa sun ce akwai wasu manyan ƙalubalen da za su iya hana Bola Ahmed Tinubu ya ci zabe
idan gaske ne cewa fara shugaban kasa ba ta tare da shi shin wace irin tunkuila za su iya masa a wannan bukata ta sa ta shugaban kasa to kalubalen sa babba kenan yanzu
su kuwa gaggan jam'iyyar PDP sun suka tunkuya cikin waɗanda suka nemi kujerar takatakan shugaban kasa a PDP da suka ce babu yadda za a yi su bari damar da suka samu ta sulluɓe
abin da yake sa su yi tabbata shine da cewa abin da ake maka bai maka akan cin mutunci ba so kuma nan muna zazzagaya muna sufa nan dahi kuma kwanu shine Najeriya ce alƙilin mu Najeriya mai kallo
sai dai kuma duk da haka masu fashin baki na cewa damban dambarwar dirawar junan da ake samu a demokradiyyar Najeriya na ƙara nuna wa duniya ne cewa demokradiyyar kasar ta riga ta kwararrabe
idan demokradiyya an dora ta yanzu akan iya shagalinka iya kudinka ni dai ban ga wata mafita a nan kurkusa ba wanda talakan Najeriya dai zamanto ya fita daga wannan kanyi da yake ba
waɗannan fa sassaban sassako sassa na miliyan da za ku da cikin wannan shiri ne na manuniya mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa cikin wani sabon shirin manuniyan da kan zo muku da muryoyin yan siyasa daban-daban babu wani maganar zaɓe-zaɓe shiri na 69 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke nuna wa shugabanni hanyar da za su bi ta gaskiya babu wani raɓa-raɓe me yiwa kuma rushe raɓa-raɓen rungumar gaskiya ne yasa ɗaya daga cikin masu fashin baki akan al'amuran siyasar Najeriya Malam Muhammad Lawal na mai gida yace an ga abin al'ajabi a lokacin zaɓen fidda gwanin jam'iyyar APC lokacin da abubuwa suka rincaɓe
in ka kalli sigar yanda zaben ya taho da abubuwan da suka faru na yanda aka yi barambaran tsakanin fadar shugaban kasa da barayin shugabancin jam'iyya dukka suka fito suka nuna ba sa goyen bayan wannan bawan Allah Tinubu amma kuma Kadiba da ƙarfin shugaban kasa da ƙarfin mataimakin shugaban kasa da ƙarfin shugaban jam'iyya sannan ga minista wanda ya aje minista yazo yake takara amma gaba ɗaya bawan Allah ya sutane su ya gwada musu cewa shi ya iya zama da mutane a siyasance ya rike mutane wannan yake nuna maka cewa fada shugaban kasa da shugaban kasa kanta ba su da banda za
ana magana ai shi ma kudi ya nuna kila da an tsaya an yi zube ban ƙuriya ba kudi zai sha mamaki
to ya kai gwamnati kudi
kila ai ita kamar kaga bangaren ta ba ta son magana cin hanci ko kila ba za a fito da kudin ba
alhaji ai ba magana cin hanci bane shugaban kasa fa ake magana ai ya kamata a ce ko shugaban kasa bai nuna kudi ba in dai ya gafa mutane ya taimaki mutane a siyasance bai kamata wannan abin da ya faru a zaben nan ya faru ba a cikin gidansa ba a cikin gida ya hada su gaba ɗaya ya nuna masa yafi karfin su yayi masa zigidir
amma ba ka ganin dan dai shi wasu sun jajjanye mai ne su ma da sun yi wa'anda suka yi takarar duk sun janye wa mutum ɗaya shi ma da ya sha mamaki
ai ko duka suka fito suka ce sun janye sun bar ma mutum ɗaya ba yanda za su yi da shi yanzu aka hada ƙuri'ar da suka samu duka ƴan takarar nan gaba ɗaya ba su kai rabin ƙuri'un da ya samu ba to ya za a iska da shi
to kana hangwa jam'iyyar APC nasara kenan
a kuma wannan ai lokaci kawai zai zo tunda sun kasa hada kansu wannan shi zai nuna maka a zaben gaba ma za su sha mamaki wurin al'umma
to sai dai kuma duk da irin wannan tagomashi da Tinubu ya tattara wajen wannan zabe malami a jami'ar babban birnin tarayya Abuja Dr. Faruk BB Faruk ya ce ya kamata Tinubu ma ya tuna cewa akwai wasu manya-manyan kalubalen da ka iya sa ya rafka tuntube
nasarar shi Bola Ahmed Tinubu gagariman nasara ce a tafiyar siyasar musamman ta yanda aka ga alamun kama an so a tsayar da shi ko a hana shi samun wannan takara kuma a wanda ba shi da mukami a hannun shi ba shi da gwamnati a hannun shi ya iya murdawa har ya tabbatar da ya kokarin da ya samu nasara to da yawa mutanen da suke siyasar Najeriya musamman ƴan kudu a wannan zamani suna maganar cewa su ba za su yarda da musulmi shugaban kasa musulmi kuma mataimakin shugaban kasa ba to unko Tinubu ya dauko wanda ba musulmi ba mataimakin shugaban kasa daga arewa akwai tunanin kuma cewa ƙuri'u da yawa na Aliyu ba za su zo masa ba, ba manta ba shi kanshi Tinubu matarsa pastor ce mai wa'azi a coci. Kalubale na biyu shine shekaru da suka cimma Tinubu da alamar rashin lafiya da ya nuna amma wannan taro da aka gama. Abu na uku shine akwai ra'ayin da ake ta yi wa Tinubu, ko gaskiya ne ko ba gaskiya bane, na maganan cewa yana da matsala da rashawa da cin hanci, kuma ya gina dukiya lokacin da ya rinka rike gwamnoninsa a makogaro sai sun masa abin da suke so, wanda ba ma a kasar Lagos ba kawai ana tunanin kusan din kasashen Yarbawa. To himman kuma kalubale a gare shi yanzu shine idan gaskiya ne cewa fada shugaban kasa ba ta tare da shi, shin wace irin tunkuila za su iya masa a wannan bukata ta sa ta shugaban kasa a shekara ɗaya da ta rage musu? To wa'annan abubuwa duk kalubale ne a wurinsa, wanda yanzu tunda ya samu ya zama dan takara sai ya yi kokarin ganin bayan su, sannan nasara za ta iya zuwa masa.
Ashe dai duk da kammala zaben fidda gwanin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP da ake ganin an yi zabe na gaskiya, har yanzu jam'iyyar ta koma gefe ne tana kokarin ganin ramukan da akwakula ta bi su ta yayyabe, saboda tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhassan Lamide ya ce Najeriya ta riga ta shiga wani hali hannun jam'iyyar APC, saboda haka dole ne su yi an jam'iyyar PDP su bi dukkanin matsalolin da ke baiwa Najeriya matsala don su tabbatar da sun kakkabe.
Ba takarda ka PDP nan abin da ya fito ya fi karfin mutum daya, duk wanda ke da dan PDP a da tabbasa aka zo aka fito mutum daya, kuma wanda ya ganin ma zai rima shi kansa wuke ya fito ya ce shi fa ya da cin zaben da aka yi nan, haga Allah an sha kan kaida, an sha kan daidai, kuma an sha kan kirikiri. To tun da haka ne ko tun da an yi zaben da yake haga Allah akan kaida jami'a akan dokokinta akan daidai, to sulhu mai sauki ne.
Yanzu an ce ma sulhun kenan,
abin shine ai shine ai sulhu ana sa, amma bukan shine kaje cewa abin da yake sa sulhu zai tabbata shine ka cewa abin da aka maka nan bai maka akan cin mutunci ba, ko kama kariya ko karfi ba. So kuma nan muna zazzagaya muna sulhu alhamdulillah, kuma na faɗa cewa dukkan dan PDP a Najeriya kwanum shine Najeriya ce abkilin mu, Najeriya bai kallo. So duk wanda takar ne faɗi bari ku sai sai ta cewa ai shi fa akan Najeriya zai in kome.
Wannan hali ake ciki game da maganar wanda zai wa Atiku takarar mataimakin shugaban kasa.
Wato ka gane cewa bayan mulkin APC shekarar ta faɗin nan yazo da mulkin shugabancin Buhari, da yadda jama'a na jirgin ne na farka ba. Wato ba a magana cewa musifar yanzu, a'a dama yanzu an riga kowa ya ga bishin azaba. Shi zai cewa ba mutum kwa ɗaya Najeriya zai ce zai magana ba wannan mutum. Babu shi. Domin kowa da kai na fargaba ta meye makon 2023 dole ma mu taro mu hada kan matsayin wato gayya mu dora mutum, saboda haka kowa da kai zai kawo irin ra'ayinsa, zai kawo gudunmuwarsa, sannan wajen tacewa wa za a samu mara masa baya a gehen zamu abin da yake saboda kasa da Najeriya da zaman lafiya. Domin gani shine yanzu ba a tanin wani mutum sai tuna me zamu yi akan maganar kasan nan gaba ki da domin ta cikin garari.
A daidai lokacin da jam'iyyu ke mika sunayen waɗanda suka zakulo a zaben fidda gwani domin ganin sun shiga shirin shiga zabe, ɗaya daga cikin masu fashin baki a karkokin siyasar tarayyar Najeriya Honorable Nasiru Garba Dante ya ce dole a tuna wa talakawa tarin matsalolin da ke gaban su game da wannan zabe jabe jabe.
Idan talaka har yanzu bai fahimci menene haƙƙinsa na ya kawo shugabanni waɗanda suke adalci ba, idan har yanzu ya zamanto cewa gwamnati ba ta ba da damar a yi abin da ake kira demokaradiyya, shi ban roman demokaradiyyar nan wallahi ba zai samu ba. Muddin ba mu bi tsari na demokaradiyya, ya zamanto cewa ƙuri'arka za ta yi amfani, za a yi demokaradiyya a bar mutane su zabi waɗanda suke ganin adalai ne, su da kansu su canja mutanen da suke ganin ba adalai ba ne. Idan demokaradiyya an dora ta yanzu akan iya shagalinka iya kudinka, idan an maida demokaradiyya ta zamanto cewa waɗanda suka samu dama ne suka tara kuɗi a jihunsu yayi girma, su ne za su zama shugabanni ko da yaushe. Ni dai ban ga wata mafita a nan kurkusa ba wadda talakan Najeriya zai zamanto yayi amfani da ita ya fita daga wannan ɗanyi da yake ba, wannan shi magana gaskiya.
To duka iyaka batutuwan da zamu iya kawo muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya, domin dama kowane mako muna da lokacin da aka kebe. Sai dai kuma kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa kwanakin da aka kebe musu fasuna kara karewa ne kullun kwana, duk da ke wasu masu mukamin sun ce manuniya ta matsa musu da shagube, domin kuwa daga juma'a nan saura kwanaki 353 ne dukkanin mukaman da ke hannun waɗanda aka rantsar a watan Mayu shekarar 2019 sun lube. Kuma a madadin dukkanin wanda suka saba taimakawa wajen tabbatar da tattaro waɗannan muryoyi da kuka ji a cikin wannan shiri, musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kano da kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kukan ji a cikin wannan shiri babu rafka tintibe. Ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.